Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar Talata 30 ga watan Janairu shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 60 49 da 40. A jamhuriyar Niger kuma ana iya ji mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya, sai kuma Alpha Radio a birnin ku masu na kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka, babaya kuma kiri ne tare da Sarfilu Hashim Gumel. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai.
Zaman ɗarɗar na ƙaruwa tsakanin Amurka da Turkiya saboda goyon bayan da Washington ke baiwa mayakan Kurdawa a Siriya. Gwamnatin shugaba Trump na tsawara matakan baiwa 'yan gudun hijira damar shiga Amurka ta hanyar yin binciken ƙwaƙwaf. Shugaban ƙasar Colombia ya dakatar da zaman tattaunawa samar da zaman sulhu da ake yi da 'yan tawayen ELN.
To ko bayan kun gama jin labaran, za ku ji cewar ƙungiyar tarayyar nahiyar Afirka tana shirin ƙarfafa kasuwanci tsakanin ƙasashen nahiyar.
Mutumin da yake Ghana ko kuma Senegal sai ta fituri ya je siyo abin da gashi a nan kusa da shi. Saboda haka tsari ne aka fito da shi. Ƙungiyar haɗin kan Afirka ta yanke shawara cewa 'ya'yan Afirka su buɗe iyaka a tsakaninsu su yi cinikayya.
Gwamnatin jihar Borno kuma ta bada sanarwar rufe wasu manyan hanyoyi guda uku a cikin jihar. To ko me yasa haka?
Kwamishinan ma'aikatar yaɗa labaran Dr. Blama ya kuma ƙara da cewa sun ɗauki wannan matakin ne bisa shawarar da suka samu daga hukumomin tsaro na Operation Lafiya Dole.
Za ku kuma ji cewa hukumar inganta ƙanana da matsakaitan masana'antu a Najeriya ta jajirce wurin inganta rayuwar 'yan Najeriya. Aliyu Mustapha Sokoto kuma na tafi da shirinsa a nan tsaka mai wuya, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Zaman ɗarɗar na ƙaruwa tsakanin Amurka da Turkiya saboda goyon bayan da Washington ke baiwa mayakan Kurdawa a Siriya. Masana na gargaɗin cewa rashin amana tsakanin ƙawayen ƙasashen ƙungiyar NATO shine ya haddasa zaman ɗarɗar ɗin. Kuma yake zama babban ƙalubale ga shawo kan lamarin. Yayin da dakarun da Turkiya ke jagoranta ke ci gaba da kai farmaki gundumar Afrin ta Siriya, Turkiya na buƙatar Amurka ta janye sojojinta da ke taimakawa mayakan Kurdawa na YPG a birnin Manbij na Siriya, birnin da Turkiya ke shirin afkawa. A yanzu haka babu yarda tsakanin ɓangarorin biyu, a cewar mai sharhin siyasa Semiz Idiz na shafin Almanita da ke kan yanar gizo. Ya ci gaba da cewa a bayyane yake cewa Amurka ba ta yarda da Turkiya ba, haka zalika ita ma Turkiya ba ta yarda da Amurka ba, ba wai kawai saboda Siriya ba, amma saboda baki ɗaya batutuwan da ke tsakaninsu tun yunkurin juyin mulki a Turkiya shekaru biyu da suka gabata.
Ƙasar Amurka ta ce ana samun ci gaba a zaman tattaunawar da ake ta yi bayan nan domin sabunta yarjejeniyar cinikayya tsakanin ƙasashen nahiyar Amurka, amma ta ce tattaunawar na samun ci gaba sannu a hankali. Wakilin Amurka a yarjejeniyar cinikayyar Robert Lighthizer ya ce tattaunawar da ta kwashe mako ɗaya ana yi a Canada tsakanin Amurka da Mexico da kuma Canada, wadda aka kammala a jiya Litinin, wani mataki ne na samun ci gaba. Duk da haka ya ce tattaunawar na buƙatar ƙara kuzari kafin zaman da za a yi, wanda aka shirya nan gaba a birnin Mexico City a ƙarshen watan Fabrairu. Shugaban Amurka Donald Trump ya sha bayyana yarjejeniyar cinikayyar ta NAFTA a matsayin bala'i, ya kuma yi barazanar cire Amurka daga yarjejeniyar da aka kulla shekaru 24 da suka gabata idan har ba a aiwatar da wasu manyan sauye-sauye ba.
Gwamnatin shugaba Trump na tsaurara matakan baiwa 'yan gudun hijira damar shiga Amurka ta hanyar binciken ƙwaƙwaf ga masu neman shigowa daga ƙasashe 11 da ake ɗauka a matsayin masu tsananin haɗari. Jami'ai sun ki bayyana sunayen ƙasashen masu tsananin haɗarin lokacin da suka kira manema labarai domin bayyana wannan canji. Amma an yi ta bayyana ƙasashen a rahotanni. Ƙasashen sun haɗa da Masar da Iran da Iraki da Libya da Mali da Koriya ta Arewa da Somalia da Sudan ta Kudu, wato da Siriya da kuma Yamal. Wani jami'i ya ce bambanci ɗaya da za a gani shi ne yi wa mutanen da suka fito daga ƙasashen tambayoyi masu zurfi. Sabbin matakan da aka ɗauka za su shafi ƙasashen da ke cikin jerin sunayen, kuma zai iya haifar da jinkiri ga masu wato masu son shiga kasar. Ana kyautar tsammanin yawancin sauye-sauyen da aka yi za su fara aiki zuwa ƙarshen watan Maris a cewar wani jami'i.
Ana shan waɗannan labaran ne daga gidan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban ƙasar Colombia Juan Manuel Santos ya dakatar da zaman tattaunawa na samar da sulhu da ake yi da 'yan tawaye ELN bayan wani harin bam da ake zargin 'yan tawayen da kaiwa wanda ya kashe 'yan sanda 11. 'Yan tawayen ELN ba sa aiki da abin da suke faɗa a cewar shugaba Santos a jiya Litinin. Ya kuma baiwa 'yan sanda izinin ɗaukar duk matakan da ya kamata a kan 'yan tawayen kuma da yaƙi da ta'addanci kamar ba a taɓa yin wannan zaman ba na samar da sulhu. Jami'an ƙasar na zargin 'yan tawayen ELN da laifin kai wasu hare-hare na bam guda uku a birnin Barranquilla da kuma garin Santa Rosa wanda ya kashe 'yan sanda 7 da raunata mutane 41. Yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin gwamnati da 'yan tawayen da ake kira wato da aka yi a farkon wannan watan amma kuma kamata yayi a cigaba da zaman tattaunawar. Colombia ta sa hannu akan yarjejeniyar samun zaman lafiya da babban kungiyar 'yan tawayen FARC a shekarar 2016 biyo bayan tashin hankali da ya kwashe shekaru 50 ya kuma yi sanadiyar rasa rayukan mutane sama da 200. Kungiyar 'yan tawayen ta ajiye makamanta ta zamanto babbar jam'iyyar siyasa a ƙasar. Gwamnatin Colombia na fatan samar da irin wancan yarjejeniya da kungiyar ELN.
Faɗa tsakanin 'yan awara da sojojin gwamnati a kudancin Yamal ya kashe aƙalla mutane 36 a cewar kungiyar agaji ta Red Cross, yayin da shugaban ƙasa ke zargin mayakan da juyin mulki. Kusan mutane 185 ne suka samu rauni. Shugaban ƙasa Abdulrabu Mansur Hadi ya buƙaci a tsagaita buɗe wuta, yana mai cewa tawaye da makamai ba za su samar da zaman lafiya ko gina ƙasar ba. Ya ce makiya na haƙiƙa su ne 'yan tawayen Houthi da Iran kimara wa baya, kuma komai ya faru ne a dalilin faɗan. Faɗan da ya ɓarke lokacin da shugaba Hadi ya yi buris da buƙatar da 'yan awaran na ainihin wato na ya kori Firayim Minista Ahmed Obed Bin Dagar da suka zarga da cin hanci da rashawa. 'Yan awaran na samun goyon bayan hulɗar ƙasashen Larabawa waɗanda ke son maido da kudancin Yamal a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta. Mayakan sun kame gine-ginen gwamnati masu yawa a birnin Aden, wanda ke zama babban birnin gwamnatin hali da ƙasashen duniya suka amince da ita. Kudancin Yamal na zama ƙasa mai cin gashin kanta kafin ta haɗe da arewacin Yamal a 1990.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla. A taron ƙasashen nahiyar Afirka na cikin 30 da ake yi a Addis Ababa, ƙasar Ethiopia, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nuna goyon bayansa akan kafa yankin na cinikayyar ƙasa da ƙasa na tarayyar Afirka, wadda aka yi ƙudurin yin shi a shekarar 2012, cewa zai kafu a shekarar 2017, to amma hakan dai bai yiwu ba saboda wasu matsaloli. Ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Shugaba Muhammadu Buhari ya yi amfani da jawabinsa cewar tunda an kasa cika wannan tsari ko alkawarin da aka yi a bara, to a wannan shekara ba a makara ba za a iya a yi shi. Malam Garba Shehu na ɗaya daga cikin mambobin tawagar Shugaba Muhammadu Buhari a wannan taron da ake yi a Addis Ababa. Ya kuma min ƙarin haske dangane da jawabin da Shugaba Muhammadu Buhari ya yi da kuma muhimmancin irin wannan kasuwa ta bai ɗaya da ƙasashen Afirka suke sha'awar su kafa.
Wato wani ga abin kunya ne cewa ƙasashen Afirka ba sa kasuwanci da cinikayya a tsakaninsu. Da Turai suke yi da ƙasashe na nesa, ga arziki a gida mu ba mu ci muliyar kanmu. Kamar misali a ce ko Kenya tana da shayi tea wanda yake da ko Kamaru fulawoyi da suke saidawa a Turai suna samun kuɗi. Mutumin da yake Ghana ko ko kuma Senegal sai ta fito ya je so abin da gashi anan kusa da shi. Saboda haka tsari ne aka fito da shi. Abu kungiyar hadin kan Afrika ta yanke shawara cewa ƴan Afrika su bude iyaka a tsakanin su su yi cinikayya ba tare da wani turke ko kuma wani wato wani dabaibayi a tsakani.
To aje da Farfesa Nazifi Abdullahi Dalma, wani kwararre akan sha'anin tattalin arziki, ya yi mun ƙarin haske dangane da irin muhimmancin irin wannan kasuwar idan kasashen Afirka sun amince za su kafa ta.
Babban abin da ya kamata mu fahimta shine shi ciniki tsakanin ƙasa da ƙasa musamman makota yana daga cikin abin da yake jawo ci gaban tattalin arziki da samar da aiki da ƙarin arziki. Idan ka ɗauki misalin kamar kasuwar wato hatsi ta Kano da take da wannan kasuwa ce wanda ana cewa a kalla ba kasar ba kullum ana cike ana yin ciniki na naira biliyan 5 ana loda shinkafa masara dawa gero da dukkan nau'i na kayan abinci a kai shi Chadi a kai shi Kamaru a kai shi Central African Republic a kai shi hanci har Algeria ake kaiwa da su bulki na faso din nan da waye to idan akwai tsare-tsare da kasashen Afirka za su iya yi tsakanin su ya zama cewa wannan ciniki da ake yi na bayan gida wanda gwamnati ba ta san da shi ba ya zama ciniki wanda gwamnati ta san da shi ya zama kuma cewa an sauƙaƙa wannan cinikin daga ƙasa zuwa ƙasa to kaga zai ba da dama ƴan Afirka su ringa ciniki da ƴan Afirka ya zama cewa abubuwan da ake buƙata a Afirka za a iya yin su Afirka to kaga za mu rage kuɗaɗe da muke ɗauka mu kai kasashen Turai ko America ko Japan ko Asia mu fiye kayayyaki wanda kuma idan an bar wannan kuɗi a cikin kasashenmu kaga zai bunƙasa tattalin arziki na kasashen Afirka.
Umar Faruk Musa, Murar Amurka, Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Umar Faruk Musa. A jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya, hukumomin jihar dai suna iya bakin kokarinsu suna ɗaukar matakai na ganin cewa sun kare al'umman jihar, inda jiya da yamma Litinin wato hukumomi suka fidda wata sanarwa na rufe wasu manyan hanyoyin jihar. Ga dai Haruna Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A jiya Litinin dai gwamnatin jihar Borno ta fitar da wata sanarwa na haramta zirga-zirga kan wasu hanyoyi da ke faɗin jihar, da ce wannan sanarwa zai kama aiki ne tun daga jiya Litinin ɗin, wato 29 ga watan Janairu har zuwa 4 ga watan Fabrairu. Wannan sanarwa dai yana ɗauke da sa hannun kwamishinan ma'aikatar yaɗa labarai da radicin gida na jihar Borno Dr. Muhammad Bulama, wanda kuma aiki ya kafafin yaɗa labarai a yammacin jiya, yana bayyana cewa an haramta zirga-zirgar dukkanin motocin hawa ne wanda suka kasance na fararen hula da kan tashi daga garin Maiduguri zuwa Kwandiga da Bama zuwa banki, daga bankin zuwa garin Bama, daga garin Baman har zuwa Goza wanda har zai dangana da birnin Maiduguri. Har ila yau mun biya wannan hanya da ake kira mulai da ya tashi daga garin Maiduguri da zai gangara har zuwa garin Dambuwa da Goza. Nan ma an haramta ma al'umma bin wannan hanyar sai har rundunar sojan ta kammala ayyukan da take yi na kakkaɗe giyoren ƴan kungiyar Boko Haram din. Kwamishinan ma'aikatar yaɗa labaran Dr. Bulama ya kuma ƙara da cewa sun ɗauki wannan matakin ne bisa shawarar da suka samu daga hukumomin tsaro na Operation Lafiya Dole. Haruna Dauda, biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla a gaida Haruna Dauda. Hukumar kula da inganta ƙanana da matsakaitan masana'antu a Najeriya ta shirya taro na kwanaki uku a Jos a jihar Filato akan neman hanyar inganta masana'antun don kyautata rayuwar al'umman Najeriya. Ga Zainab Babaji da rahoto akan haka.
Hukumar inganta ƙanana da matsakaitan masana'antun Najeriya ta lashi takobin samar da ƙwararrun matakai da za su inganta rayuwar 'yan Najeriya. A taron kwana uku da hukumar ta shirya wa daraktocinta da sauran manyan ma'aikatanta daga jihohi 36 na faɗin Najeriya, Darakta Janar na hukumar Dikko Umaru Rada ya ce sun shirya taron ne don samar da hanyoyin haɓaka tattalin arzikin Najeriya.
Mun kira duka manyan ma'aikatanmu da ke jihohi guda 36, mun kira duka zonal directors ɗinmu da manya-manyan jami'an hukumarmu domin mu gaya ma kanmu gaskiya. Mu kalli me muke yi, menene aikinmu, me ye abin da ya kamata mu yi, mu ƙara ganin mu yi abubuwan da za su haɓaka ci gaba da tattalin arzikin ƙasar nan baki ɗaya. So idan ba mu kalli kanmu mu kai makan ma'adalci ba, inda muka yi kuskure mu gaya makan mun yi kuskure, inda muka yi daidai mu gaya makan mun yi daidai, baya da za a mu iya samun kai daidai da irin bukatun wannan gwamnati ta Janar Muhammadu Buhari da yake son haɓaka kanana da matsakaitan masana'antu babu yadda za a yi tattalin arzikin kowace ƙasa ya ci gaba idan ba a haɓaka wa'annan masana'antun ba sannan kuma a siyasance wa'annan mutanen su ne wa'anda suka kawo wannan gwamnatin a wannan lokacin suna buƙatar canji suna buƙatar arzikin su ya haɓaka suna buƙatar su ga tattalin arzikin ƙasar su ya ci gaba domin wannan abun shine abin da zai iya biyan su
gwamnatin jihar Plateau Simon Lalong yace yana da yakinin taron zai taimaka wajen kyautata rayuwar ƴan Najeriya musamman ma matasa
wannan lokacin matasa suna neman aiki matasa suna neman a taimaka musu annan gwamnatin taraya ta bada kafin mu zo office ta bada biliyon 2 a taimaka wa matasa ba iya ba shi yasa muka da tashi hankali iri-iri da muka zo muka duba mun ga an saci kudin nan an nemi dabaran da za a bincika da dawo da kudin nan ba dawo da shi ba maganan da yake kasa shine wane ne ya dauki kudin ya gudu da shi ni ina neman abin da zan taimaka wa matasa
na kuma zan ta da wasu da suka halarci taron
sunana Mu'azz Muhammad Bara'u daga Sokoto nazo gaskiya a aikin mu abu na farko mutanen mu idan ka je waje abin da suke cewa kudi wuce kuma an gane da cewa kudi samun kudi ba shi bane kasuwanci saboda akwai matsaloli da yawa wanda kudi ba zai iya maka ba idan baka da ilmi na tafiyar da ma menene ya kamata kai
sunana Safiya Balla Yobe ana bar ma mata nauyin kula da family so yawanci in aka fadaka musu da kai cewa dan kananan sana'an da suke a gida ma zai iya ciyar da su da iyali za su iya yi
Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Nigeria
to madalla a gaida Zainab Babaji waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu ko karfe 12 ne da minti 17 na dare a nan Washington kuma ga shirinmu na gaba
saka mai wuya
ai fadannan ba zamanin Buhari aka fara ba sakarin ba Fulani da wani kabila amma a zamanin Buhari an dawo da shi siyasa kullun kowa Fulani
ni addini na bata yadda yake sa ba bata yadda zub da jinin dan adam ba mu ji tsoron Allah mu daina kisa mu daina zub da jini mu ji tsoron Allah mu san cewa rana daya zamu bar duniyar nan mu fuskanci shari'ar Allah
Nigeria muna kan time bomb in ba mun zanna mun yi hankali mun yi tunani mun dubi crisis nan kam na farko tukuna identify rikishin ka da bafulata ne ake yi ne
Jama'a muna fatan mun same ku kalau a wani sabon shiri na tsaka mai wuya Jim kadan bayan da ita ma gwamnatin jihar Taraba ta busan ta Binuwai wajen kafa dokar hana kiyo.
Sunana Thomas Sebastian Yayojen, mazaunin cikin Jalingo. Dokar da gwamnati ta yi na issue na maganan kiyo na talabin makiyaya a Taraba, abinda gwamnati ta yi daidai, abinda gwamna ya yi, gwamna Dario Disin Shagwe ya yi daidai, abu ne wanda ya kamata a zauna lafiya. Kuma duk mai kiyon shanu ya kamata ya tabbatar cewa ya providing inda ya kamata ya kiyosa.
Sunana Mai Wadaha Abubakar. Gaskiya doka da gwamnatin jihar Taraba ta kafa gaskiya doka ne wadda gaskiya akwai kuskure a cikinsa saboda duk lokacin da ka duba cewa su Fulani makiyaya shanun da suke jihar Taraba ba shanu bane wadda za a iya killace su saboda ana magana akwai shanu fiye da 20,000 da wani abu a yanki guda na Taraba to duk lokacin da aka ce za a keɓe wa'annan shanun zuwa gefe guda ba zai taɓa yiwuwa ba saboda ya za a yi ma keɓe su saboda dajin da suke kiwo da shi ma matsayi yana musu kankanta bari a ce kuma za a killace su waje ɗaya gaskiya ba wanda zai yiwu bane sai dai mu dai muna fata gwamnatin tarayya ta shiga cikin wannan abun domin ta dakatar da shi
To wayannan wasu ƴan jihar Taraba ne suke mai da mutane ga kafa dokar hana kiyo da gwamnatin jihar ta su ta kafa.
To sunana Alhaji Ibrahim Jaka Chairman na Miyettiyar Lagira Local Government.
Ni kiran da zan kira ya kamata a bi doka da order. Kar a rinka dauki doka a hannu. Hujja shine in muddin ga gona ga sanu kan za a sai barayi banna bane. Idan an yi banna ya kamata mai gona ya nemi hakkinsa bulata ni mai sanu ya biya hakkinsa za a zauna lafiya mu shi gaba kamar yanda muke da to saboda haka ni sauran da zan bayar dukan mu kar mu rauga dauki doka a hannu
haka ne To daman yau a kashi na biyu na muhawarar musamman da wakilinmu na Yola Ibrahim Abdulaziz ya shirya mana tsakanin mataimakin shugaban kungiyar Fulani ta Miyeti Allah Alhaji Mafindi Danburam da wani tsohon kwamishina na jihar Adamawa kuma babban jigon kabilar Bacima wato Sam Zadok. Mun yi alkawari ne a can makon da ya gabata na cewa in mun dawo yau za mu duba muhimmancin rawar da gwamnatoci suke takawa wajen kokarin shawo kan rikicin makiyaya da manoma, abubuwan da suka dauki dimbin rayukan mutane da janyo asarar dukiya mai tarin yawa a sassan Najeriya daban-daban.
Gwamnati bata fito ta yi magana ba. Sam-sam gwamnati bata fito ta yi magana ba. Har ga ya zo lokacin da kowa ya san abin da ya faru a naman local government. Fulatani ya shigar da shanunsa a gonan wani dan uwan mu a Shafaran. Dan uwan mu ya tashi ya yi masa tambaya don me zaka yi haka yana gona. Ana kan magana ya cire bindiga da bindiga ya harbe shi. To wannan abin ya kawo ga yan kauye sun tashi ce wannan abin wato wannan abin fa in ba an saya ba za a samu damuwa. To abin da ya ban mamaki da wannan abin ya faru tun ana kakkashe mana mutane jami'an tsaro sun sani gwamnati ta sani ba wanda ya fito bari yin wannan magana ba wanda ya fito ya magana kisan da aka wa mutanen mu. Gwamnati ta san da wannan, jami'an tsaro sun san da wannan, ba fito an yi magana ba, an ce ba daidai ba, ba yi komai kai ba. Abin mamaki
sai wannan ba.
Da wannan ya zo ya faru mutane mu sun soma ramawa na farko. Abu na farkon da na soma jin da ya bani mamaki. Muslim Council sun fito sun mai da abin na addini ne. Ana da copying maganan da Muslim Council su yi. Da Muslim Council sun gama nasu. Me yatta Allah sun fito. Na san lokacin Alhaji Mafindi mai magana. A'a, kaman ba gama ba, maganganu daban-daban sun soma fitowa kan ramakon da mutanen
masu. Imma mata lokacin kungiyoyin addini kan tayi me Muslim kansa sun yi meti ala da wasu kungiyoyi.
Yawwa, da namu ya faru ramakon nan. Shi sarkin mu ya fito, yace bai ji dadin ramakon da aka yi har abin ya shafi yara.
To ba da kamar yadda nace mun dai ji Mafindi Sautari dan abu ya faru ana zargin kan cewa su Fulani makiyaya ba sa da hakuri. Misali in suka samu mutum a gona sukan far masa, me yasa haka?
To alhamdulillah na gode wa Allah tunda shi da bakin shi yace sun je garin za su yi ramako ya wuce gona da iri. To ai makiyayi da yaje ya barnan nan sun san shi, sun san iyayen shi. Ina ne a doka aka baka dama ka cire ran wani? Ina aka ba su daman kashe ƴaƴa da mata da suffi a garin? Kai hakuri in gama magana na. Ka ba shi dama ba ni dama daidai yadda ka ba shi. Yawa. Don abin da ya faru din nan har ga Allah abin da ya faru a Numan da ina magana duk arewa maso gabas ne da ba Nigeria. Amma na samu ya concentrate a Numan, bari mu gama na Numan kafin mu shiga saura. Ba abin da ya faru a Numan banda mugunta da zalunci. Meye mugunta da zalunci? Idan ni Mafindi na yi maka laifi, dana bai ma laifi ba, mata na bata maka ba, baba na bai maka ba. Idan za ka ɗauki mataki a kai na ni da na yi laifi ya kamata ka ɗauka. An kashe mana yara har da ɗa mai kwana uku a duniya. A lokacin da yake magana an yi magana, lalle Muslim Council ta yi magana. Kamin Muslim Council ta yi magana sai da kungiyar kan ta yi magana. Ta ce ta yi Allah wadai da abin da ya faru, bai yi kama da abin da mai addini zai yi ba. Wannan abu ita ta yi Allah wadai da shi. Muslim Council ta yi, miyatti Allah mun yi. Sannan majalisar tarayya na Dr. Bai su ma akwai Senator Danjuma Goje a plenary ya yi ce a yi Allah wadai da abin da ya faru. Mamaki na shi ne kungiyar Fine da Bwate ne sunansu, sai suka fita kuma suna accusing kungiyoyi da suke cewa Allah wadai da abin da ya faru nan. Mun yi rubuce-rubuce wa gwamnatin jihar Adamawa, mun yi rubuce-rubuce wa ƴan sanda, mun yi rubuce-rubuce wa dukkan hukuma. Har yau ba mu gane gawakin nan ba, ba a biya gidaje da aka kona ba, ba a biya gonaki da aka sare ba, akuyoyi da aka sata an kama barayin.
Ya barin gama don Allah ba mu kai da yake muna amfani Mafindi muna amfani da lokaci ne sannan kuma a'a ai ba wai kowa ishu muke taba daman na daɗi da dukan komo da kuma masu sara suka tabo shine mutum kwanciya kowa yazo cewa gwamnati ba ta ba gwamnati ba ta ba naji daɗi san su wasu munan zata na gani kaman kan cewa shakulatin bangaro da gwamnati take yi kan lamuran nan duk shi ji haka honorable kana ganin kan cewa matakan da aka dauka an bar jami'an tsaro an kafa kwamitoci da san su haka ne duk su ba su wadatar ba.
Ina baka ansan tambayan nan ban ba da ansan maganan da Alhaji Mafindi ya faɗa ba, ban yi daidai ba.
Wai bana so mu ce koma
ba. Ba koma ba. Jama'a suna sauraron mu. idan ba su samu fahimta akan abin da ake fada ba amfani.
Akan wane ne kai?
Bayanin da ya yanzu akan cewa batun yadda kaman an tashi ne kawai an shirya an yi kisa akan Fulani. Ka gane ko? Ina son fada akan cewa kun san a Najeriya muke. Da zan yi magana nace ayi magana da tsoron Allah. Ya magana yace wai me ya suka yi da suwa?
Da mata da su.
Da mata. To mu kuma an kashe mana mata har da yaro a ciki. Me yaro a ciki yayi wani laifi ne yayi?
To ka bada amsa kawai.
Na daya kenan.
Wai na so mu dawo.
Ina zuwa iya kure mana. Ka san ka mata fahimci wani abu. Me yaron da ciki yayi an kashe uwar an kashe shi. Tun da ya magana kan jinjirayi an taba su.
To na san dadin da shi sa ka ce barna.
Ina zuwa.
Yanzu mu je ga tambaya ta. Tambayar da ne shine kan cewa koyaushe akan ce gwamnati alamu kan cewa gwamnatin ta kai koko gwamnatin ba ta yi abin da ya kamata bane.
Gwamnati ba ta yi abin da ya kamata.
To me ya kamata a ce gwamnati ta yi?
Ya kamata gwamnati ta bar nuna son kai. Don gwamnatin Najeriya gaba daya ta fito ta nuna wariya da son kai. Bari in gaya maka. Duniya duka ta ga me ya faru a nan. Ya nuna kuma an shirya abin ne gwamnati ne.
To
bari in gama. Ana sane da cewa Fulani sun shiga numan sun soma kone-kone. Mutane sun fita za su kare kansu. Jiragen sama na yakin Najeriya sun sauko. Sun yi kisa numan. Har akai magana ya kama gana sai da ya jima kamin suka fito sun yadda sun ce sun yi amma sun shi a kuskure me ya faru kwanakin baya ma me maganan sojojin sama ya fito ya ce ai sun ga Fulani da shanu Fulani sun soma harban jigin su shi yasa suka soma abin da suka yi abin ya ba mutane mamaki me maganan sojan sama zai yi magana na sai sun ga Fulani daga sama har sun san cewa Fulani ne wannan basu da za su jefa bomb basu san kuma ina ne za su jefa bomb din ba sai suka jefa waɗanda suke kare kansu.
To ma dallatu a gaishe ku malamai. To bari mu jaya nan sai Allah ya kai mu rana wato yau mu dawo mu ji yadda wasu suke kallon rawar da sarakunan gargajiya suke takawa a al'amarin nan na makiyaya da manoma. Muna godewa bakin namu Alhaji Mafin da Danburam da Malam Samza da ko musamman shi wakilin namu Ibrahim Abdulaziz da ya shirya mana wannan muhawara din. A madadin su duka ni ne Ali Mustafa Sakwata a nan Washington DC. Ku huta lafiya.
To madalla a gaida Ali Mustafa Sakwato. Yanzu kuma lokaci da zamu kawo muku labarai ne amma wannan karo a takaice.
To a takaice zaman dardarna karuwa tsakanin Amurka da Turkiya saboda goyen bayan da Washington ke bayar mayakan kurdawa a Syria. Masana na gargadin cewa rashin amana tsakanin kasashen kawayen kungiyar NATO shine haddasa zaman dardardan kuma yake zama babban kalubale ga shawo kan lamarin. Yayin da dakarun da Turkiya ke jagoranta ke ci gaba da farmaki wato a gundumar Afrin ta Syria, Turkiya na bukatar Amurka ta janye sojojinta da ke taimakawa mayakan kurdawan YPG a birnin Manbij na Syria, birnin da Turkiya ke shirin afkawa. Kasar Amurka ta ce ana samun ci gaba a zaman tattaunawar da ake ta baya-bayan nan domin sabunta yarjejeniyar cinikayya ta kasashen nahiyar Amurka, amma ta ce tattaunawar na samun ci gaba sannan a hankali. Wakilin muryar Amurka a yarjejeniyar cinikayyar Robert Lighthizer ya ce tattaunawar da ta kwashe mako guda ana yi a Canada tsakanin Amurka da Mexico da kuma Canada, wata aka kammala jiya Litinin, wani mataki ne na samun ci gaba. Duk da haka ya ce tattaunawar na buƙatar ƙara kuzari kafin zaman da aka shirya yi na gaba a birnin Mexico City a ƙarshen watan Fabrairu. Gwamnatin shugaba Trump na tsaurara matakan baiwa 'yan gudun hijira damar shiga Amurka ta hanyar binciken ƙofofi ga masu neman shigowa daga ƙasashe 11 da ake ɗauka a matsayin masu tsananin haɗari. Jami'ai sun ki bayyana sunayen ƙasashen masu tsananin haɗarin lokacin da suka kira manema labarai don bayyana wannan canji, amma an yi ta bayyana kasashen a rahotanni.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci. Sai an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, 7 agogon Ghana. Za ku ji mu dauke da wasu sabbin labarai, rahotanni da shirye-shirye da ma sakonni da kuka aika mana. Yanzu a madadin kowa da kowa din sashen Hausa da muryar Amurka, musamman ma Sarfilu Hashim Gumal da wanda ya shirya ya bada umurni Solomon Abu. Sai kuma injiniyan mu na wannan safiyan Dawa Smith, Baba Yakuma Kirini ke sallama da ku. Sai anjima, assalamu alaikum.